الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركم ولساكي سادوا أولا مجلسي نفسر القرآن من يرمى أولا مسلاتي من البركة مسلاتي إن ديميت روس إسلامي سنتا أنا لما يدقري جهر برنو يومنا يمتن قوم شابير قوات رمضان شكالة دبو الأيدا dari hudu da 46 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina, wanda kuma yayi daidai da har wala yau 15 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki ya datar da mu, ya sa albarka cikin abubuwan da zamu karanta, ya bamu ikon aiki da abin da muka sani muka fahimta na gaskiya, ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Jiya mun tsaya a ƙarshen ayata 86 a cikin wannan sura, suratul Yunus. Yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga ayata 87 fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa. Kafin nan za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi da aka yi, don zai wahala a ce duk tambaya da aka yi za mu amsa. Wannan yake yana tambaya, mai azumi bayan sallar asuba sai ya yi amai, kuma ya koma, shin menene matsayin azuminsa? Amai, idan mutum ya yi amai ba shi ne ya jawo ba azuminsa lafiya. Kana zaune amai ya rinjaye ka ya zo, to wannan bai taba azuminka ba, sai dai kuka wanke bakinka ka ci gaba da azuminka. Amma idan kai ne ka jawo, to wannan azuminka ya kare, za ka rama azumi domin kai ne ka jawo. To idan amai din ya zo maka ba da zabinka ba, ya zo in bai zo bakinka ba, iya makogoro ya koma, to wannan ba matsala. In ya zo har baki tukunna sai kuma ya koma, nan ma za a duba. In kai ne ka jawo ya koma, to nan ma za ka rama. To amma ya rinjaye ka ne ya koma ba da zabin, kana kokarin ka tofar sai ya koma, to anan wasu malamai suka ce za ka biya, wasu malamai suka ce ba za ka biya ba. To inda sun samu ne ka biya, saboda ka fita daga cikin sabanin malamai. In ma kuma ka biya ba, tunda ba kai ne ka jawo ba, da sauki insha Allah. Wannan ina ji yana so a fadakar ne abubuwa biyu yayi magana, duk da kamar fadakarwa ce. Ta farko kamar yana magana akan salon tafsiri, duk da ban fahimci magana tashi sosai ba, amma abin da na yi ƙoƙari in fahimta, yana so ne in za a yi wa'azi a buga misalai da yawa, sanda kuma ya ce yake cewa a dinga zafafawa jifa-jifa. To wai in ba haka ba, mutane ba su fahimta ba. In ana karanta ayoyi ana fassarawa ana ta tafiya, ana karanta ayoyi ana fassarawa ana tafiya, mutane ba za su shiga taitayinsu ba, ba su fahimta ba. To ya danganta wannan fahimtar ka ce. To kuma ba kan fahimtar ka malamai za su tafi ba akan menene daidai. Wata matsalar an gina mutane akan wani yanayi na wa'azi ne, musamman a kasar mu Najeriya. Duk mai wa'azi ya zo in ba wannan yanayin ya bi ba, sai mabiya masu saurare suna gani kamar ba kai wa'azi ba, don su riga su kasan sabo. Aka ce mai sabo turkin, sabo turkin wawa, kamar da kanuri suke cewa karorin siru, abinda mutum ya saba da shi in ka kawo masa akasin haka sai baya jin dadinsa. An saba ana wa'azi, ana daga murya, ana kawo abubuwa na dariya, a kawo abubuwa na hayaniya, mutane suna cikin nishadi har a gama wa'azi. To mutanenmu sun fi gamsuwa, sun fi gane wannan wa'azin. To amma kuma mu tsaya mu duba, wa'azi shi shakatawa ce, shakatawa ne koko ka nutsu ka ji me Allah ya ce, abin ya maka tasiri, ka yi tadabburin abin da ake fada maka kuma ka sa shi aiki, shakatawa ce? To shasa galibi in gana wa'azi ba abubuwa na bandariya ba abu, sai ka ji mutane wani yana gingidi. To shi kansa mai wa'azin domin ya jawo hankalin jama'a, sai yana cikin karatu ba munasaba sai ya yanke ya shiga daji ya kawo wani abun da ke zai sa mutane su kinne shari. An bayyana akwai lokacin da muka je aikin hajji a Saudiya. To malaman Saudiya suna bin masallaci inda alhazai suke da yawa, su suyi wa'azi a san, da kuma wanda yana jin yaren alhazan ya masa fassara, in Najeriya ne ko Nigeria ko Cameroon ko Togo ko Mali. To sai ɗaya daga cikin malamai sai ya lura da cewa yace duk inda suka je akwai in Najeriya suna wa'azi a masallacin, sai ka ji mutane bacci suke yi, bacci suke yi. Sai ta mini ce me yasa, na ce su ba su saba da irin wannan wa'azin naku ba, a ji aya a fassara kawai a tafi, babu abin da yake sa su nishadi. Ya ce wannan shi ne, ya to shi kenan. Ya ce ya gane. Karo na gaba da ya zo ya fara wa'azi, in yi wa'azi ɗan kaɗan sai ya kalli, ya ce wane kai, matanka nawa ne? Sai ya tambaye ta, matanka nawa ne? Kai kuma ba. Sai ka duk ana dariya ana abin nan. An fahimta? So an riga an saba wa mutane wani iri salo na musamman na wa'azi. An ba shi din ka yi ba, ba ka yi wa'azi ba. Sa ce mu ba gane wa'azin na shi ba, ba mu gane wa'azin shi ba. To wani sa'ali yana da kyau hakan, amma kuma kare zama shi ne asali. Ka je gurin wa'azi don ka yi dariya, ka je gurin wa'azi don ku rika kabbara kawai. An kama sunan mutum makabbara. Wani sa'ali ana addu'a makabbara ake yi. Na sha jin wannan addu'a ake ba, in ana addu'a me ya kamata a ce? Amin. Amma kuma kabbara ake, a kama sunan mutum a yi ta kabbara. Kabbara wanda yake kabbara, in ka ga abun ka ji abun al'ajabi za ka yi kabbara don abun ya maka tasiri. Galibi kabbara wanda mutum zai yi don ya tasirantu da wani abu ba daga murya ciki, domin ba ka san mazan da za ka yi kabbaran ba. Ana ta magana sai ka ce Allahu akbar, duk abin ya ratsa jikinka. Amma kabbara wadda ake da niyya don zuga malami, duk wannan baya kan tsari, baya kan tsari. Don abu ya zamanto an saba ana yi, ba zai zamanto hujja ba. To shi ya sa mai wannan ke cewa dole sai an yi zafi, dole an kawo misalai da yawa. Zafi za a yi inda ya dace. Al-asl asali rashin zafi. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Asali rashin zafi. Ai shi mai wa'azi likita ne ko ba haka ba? Yanzu ka je gurin likita ka ce baka da lafiya, kana zuwa ko zai ce ma ai maka operation? Duk likitan da kana zo ka ce kaina yana cewa kai wannan sai an yi maka operation. In ka je kai ina jin zazzabi, kai ya kamata ya maka operation. kafana na ciwo kai za maka operation za a ji gurinsa farkon mataki ma wani sai a lilliki da ba zai baka magani ba ya taimaka tambayoyi me kake ci yayin ne in kwanciyarka sai shi ka daina cin kaza ka daina kaza ko magani ba zai baka ba daga ba fara baka kwayoyi daga na kuma ya kama ya maka allura mataki mataki ake yi to asali rashin zafi shine asali dan manufar shiryarwa ce idan mutun zai ka ba cikin ruwan sanyi shikenan ka fada masa karba in aka buƙaci zafin sannan ne ai zafin kuma a bari a wuce an fahimta misalai kuma yana da kyau ana karanta ayoyin alqur'ani ai rabtun a hada abinda Allah ya fada da waqi'i da rayuwar da mutane suke domin su gyara amma kuma ka wannan kar ya wuce iyaka sai kuma fadakarwarsa ta biyu yana cewa yanzu ya lura babu girmama juna tsakanin wato yara ƙanana da manya babu sallama da sauransu eh wannan abu ne da ake fuskanta yanzu matsala ce daga cikin matsalolin tarbiya na zamantakewa da akwai girmama tsakanin yara ƙanana da manya ƙarami ya ga babba yana girmama shi yana ba shi guri kamar da shi wannan yake cewa yara za su haɗu da manya kamar za su yi karo da juna ƙananan yara ƙananan ba za su ba manya dama hanya ba ba za su bude musu hanya ba haka ne da can ba haka bane da yaro a unguwa ya ga wani ya taho yana dauke da leda ko jakka zai gudu ya je karbi ledan nan ko ba babansa ba duk wani babba a unguwa zai wahala ka shigo kana babba da leda a hannunka ko jakka yara suna zaune ba zai yiwu ba za su gudu su karba su kai gida yara su za su fara gaida manya kuna haduwa su ina wuni ina kwana kuma haka hadisi ya karantar wa yusallimu as-saghiru ala al-kabir karami da babba idan suka hadu karamin shi zai fara yin sallama shi zai fara ce ina kwana ima gaisuwa ce in yaro karami ko yaro a unguwa yana abin da yake ba daidai ba kowa zai iya yi masa fada kuma zai bari zai saurare shi da can ba mutane da yawa unguwa ya kowa ya san kowa al'adu iri ɗaya ne addini iri ɗaya ne to amma abubuwa da yawa sun wakana yanzu mutane sun karu wani makokinka ne amma ka san shi yana unguwar ya shekara biyu uku baka san shi ba wani bai a unguwa mutane da yawa ba san wanda suke unguwar ba kuma al'adu sun canja sanda kuma abubuwa na zamani su ma sun yi tasiri waya da social media da fina-finai abubuwa iri-iri sun shigo sannan kuma ƙari akan wannan sakaci na iyaye wajen tarbiyya sakaci a makarantu na tarbiyya da makarantu akwai tarbiyya akwai discipline amma babu yanzu babu musamman private schools kuɗi ake dubawa dalibi ya fi malam kima don shi yana biyan school fees yana biyan school fees yana kawo kuɗi kai ko baka ake yanzu a kore ka kuma za ka wani malami to iyayen kansu akwai sakaci ba kula da tarbiyya kamar da ba tsawatawa yara kuma mutum shi kadai ba zai iya baiwa ɗansa tarbiyya ba kai ne asali iyaye su ne asali amma dole sai mutane unguwa sun taimaka an yi ta'awun taimakekeniya domin ba koyaushe ne kana tare da yaronka ba misali yana waje kai kana gida zai abin da ke ba daidai ba kai baka gan shi ba amma makocinka ya gan shi sai ya gyara masa wannan ma haka wancan ma haka sai abubuwa su gyaru amma yanzu an ma kai matsayin da in kai karfin hali ka ga dan wani ko dan makocinka yana abin da ke ba daidai ba ka yi masa magana sai ya je faɗa mahaifinsa malawa ne ga abin da yi mu sai zo same ka ce na ruwanka da dana ka bar hanyar dana ba ruwanka da dana saboda haka kowa yana tsoron yawa yaron wani magana yanzu da matasa a unguwa suna shakkan manya yanzu manyan ne suna shakkan yi yara matasa yanzu kana da ka gansu kana tsoro tsoron su kake yanzu kar ma kai masa magana ya zage ka saboda haka in kuka hadu kai zaka bashi hanya shi ba zai baka hanya ba yanzu ma ya buge ka ya wuce ba ruwan shi saboda haka akwai bukata iyaye su dawo da maganar tarbiyya don maslahar yaran ne duk yaran da suka taso ba tarbiyya ba san girman na gaba da su ba rayuwarsu ba za ta yi kyau ba kuma musulunci a gurare da dama ya gabatar da babba wal ya umma kuma akbaru kuma a talimanci yaro mai shekara 25 mahadashi alkur'ani ya san fiqhu sai kuma mai shekara 40 mahadashi alkur'ani ya san fiqhu wani za a gabatar mai 40 saboda shekarunsa an zo gaban manzon Allah za a yi magana hadisin Huwaisa da Muhayisa ya ce kabbir kabbir karamin ya fara magana ya ce kai ka bari babba ya magana duk da cewa shi babban bai halarci kadiyya da aka samu a Khaibara ba karamin ne shi ya halarci amma ya ce ka bari babban ya yi magana tukunna in kana da magana kai karami ka yi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mafarki ya amfani da aswaki ga mutane biyu a gabansa sai ya ba wa karamin aka ce masa kafara bai wa babban a mafarki ne mafarkin annabawa kuma gaskiya ne to duk sanda society suka zamanto ba wani bambanci tsakanin babba da karami ba seniority to an shiga matsala yau mun kai matsayin da yanzu a kowane bangare ba a san babba da karami ba a bangaren kasuwanci da hatta a kasuwanci akwai manyan 'yan kasuwa wanda ana sauraron su ana jin maganansu a bangaren siyasa akwai manya a gari ƙananan 'yan siyasa in wancin suka yi magana suna saurara musu a bangaren malanta akwai manyan malamai idan suka yi magana ƙananan ɗalibai suna sauraron maganansu amma yau fa a bangaren malanta babu wannan yau mutum zai yi don karatunsa ya fito ga social media ya kafa social media nashi da Facebook nashi duk duniya ba malami sai shi haka mutum zai samu 'yan kudinsa 'yan kwabansa ya zo yana rashin kunya a unguwa ba babba to da irin wannan yanayin al'umma ba za ta yi ba al'amuran al'umma ba za ta yi kyau ba su yi kyau ba saboda haka dole sai an gyara dole karami shi ya san karami ne lisa minna man lam yarham saghirana wa yubakkir ba daga cikin musulmin kwarai mutumin da yake bai san baya girmama na gaba da shi kuma baya tausayawa na kasa da shi sai kuma akwai fadakarwa da wani na'uwa ya kira ni a waya fada mun maganan ya ce a wasu ƙauyuka akwai waɗanda suke sayarwa mutane nonon jaki nonon jaki makiyaya suna da shanu kuma suna da jaki suna dole kaya a kai sai su tatsi nono suna sayarwa mutane wasu sun sani wasu ba su sani ba to wanda bai sani ba yana da uzuri wanda ya sani to ba daidai ba ne don an haramta mana cin naman jaki na gida alhimarul ahli wanzu Allah ya haramta sai dai za ka amfani da shi ka dora kayanka da sauransu amma ba zai yi ka yanka ka ci jaki ba jakin gida haka na nono ba za ka sha ba don an haramta naman duk abin da aka haramta namansa kuma duk abin da yake sauran abubuwa da ke tare da shi ba za a ci ba saboda haka 'yan uwa idan sun ji wannan bayanin to muna kiransu kada ba su sayar kada su sayar wanda ya sani nonon jaki ne kada ya saya abubuwan da Allah ya halatta mana suna da yawa ba su da iyaka abubuwan da Allah ya halatta su suka fi yawa a komai, wanda aka haramta su ne kaɗan a komai. Wannan yana daga cikin sauƙin shari'a, amma saboda sharrin shaɗan sai ya sa ka ka bar halal da yawa don ka bar su ka zo kana aikata haram wanda ke shi ne kaɗan ɗin. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
نعم. الله تعالى كتب وأوحينا إلى موسى وأخيه مكي وموسى دم وسواهي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا kutana darwa mutananku a Masar gidaje, waj'alu buyutakum qibla kuma ku sanya gidajen naku su zamanto kibla gurin sallah, wa aqimus sala kuma ku tsaida sallah, wa bashiril mu'minin kaiwa mu'mini albishir. Allah ta'ala ayoyi da suka gabata ya ba mu irin yadda Fir'auna da jama'ata suka kangare ba su yadda da kiran da ko da awar da annabi Musa alayhi salam ya yi musu ba, kuma wasu kadan daga cikin mutanen Fir'auna suka musulunta suka imani da annabi Musa alayhi salam. To shi ne annabi Musa alayhi salam ya baiwa waɗanda suka yi imani shawara, inda har sun yi imani da gaske kuma sun miƙa wuya da gaske su yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Su kuma suka ce mun yi tawakkali ga Allah, suka yi addu'a Allah ya tsare musu addinin su kuma Allah ya kare su daga sharrin Fir'auna da mutanansa. To shine sai annabi Allah ta'ala yake umurtar annabi Musa alaihi salam su yi wa mutanansa tanadi na gida, su shirya musu gida. Wa auhayna ila Musa, muka yi wa annabi Musa wa akhihi da dan uwansa Haruna wahayi su yi me an tabawwa'a ku yi tanadin gida likaumi kuma ga mutanenku bi Misra a garin Masar buyuta gidaje. To buyuta a nan malamai sun tattauna, wasu suka ce buyuta gidaje wanda za a zauna a ciki, amma kuma waj'alu buyutakum qibla ku mai da gidajen su zama to gurin sallah. Ana fahimta? To anan malamai suka ce abin da ya sa aka ce su yi tanadin gidaje kuma su mai da gidajen gurin sallah, saboda in za su yi sallah wato a sarari su taru su yi sallah, Fir'auna ba zai kyale su ba. Saboda haka sai ya zama ta lurura su yi gidaje su rika yin sallah a gidajen nasu. Wasu malamai sun fassara buyutin anan ma'ana masallatai, ku yi masallatai kuma ku yi sallah a cikin masallacin. Abin da ya sa Allah ta'ala ya ce da shi bisa ga wannan fassara su yi masallaci, saboda masallacinsu Fir'auna ya rusa, saboda haka sake gina masallaci. Alayhi hal, abin nufi a nan shi ne su dai su yi sallah a nan. Waj'alu buyutakum qibla, kuma yi da gidajenku su zamanto a gurin sallah. Imam Ibn Ashur yana da ra'ayi daban, shi yana ganin cewa anan ba wai ana nufi anan su Banu Isra'ila ba su da gidaje ne ba, suna da gidaje, amma kuma bayan abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Fir'auna akwai alamar cewa zaman su a Misra ba zai yi ba, za su bar garin. Saboda haka sai su koma bayan gari su yi gidaje wanda ke temporary, gidaje na tenti gefen gari, kuma su rika yin sallah a ciki kafin su bar garin gaba daya. Wannan ita ce fahimtarsa. Duk da tattaunawar rayuka da malamai suka kawo masu kama da juna ne, duk da abin da suke tabbatarwa shine su samu gurin da za su yi sallah, imma masallatin ne za a yi ko gidajensu ne wanda suke zama a ciki su rika yin sallah a ciki. To duk da abin da ake so a nan shine maganar sallah ake yi. Kuma wannan yana nuna mana wato muhimmancin sallah, muhimmancin sallah, domin a halin da ake cikin wato tsanani, a halin da ake cikin tsanani, to akwai bukatar a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin manya-manyan abubuwa da ya kamata a yi shine a yin sallah. Kuma malamai sun yi la'akari da wannan, suka ce za a ya fahimtar cewa mutum in yana da uzuri ba zai iya zuwa masallaci, in yana da uzuri an ɗauke masa zuwa masallaci, yayi sallah a gidansa in yana da uzuri. Wannan bisa ga ra'ayin malamai da suna ganin cewa sallah a cikin jami'i wajibi ne. To amma in akwai uzuri na rashin lafiya ko tsoron wani sharri zai same ka, ko dai makamancin haka, wani uzuri wanda shari'a ta yarda da shi, za ka iya yin sallah a gida ba sai ka je a masallaci ba. Sai Allah ta'ala yake cewa wa aqimus salah, ku tsaye da sallah. Bayan fadinsa waja'alu buyutakum qibla, ku maida gidajenku gurin sallah. Shi wannan ma ya ishi a fahimci cewa akwai umarnin cewa su yi sallah, amma Allah ta'ala ya ware cewa wa aqimus salah, ku tsaye da sallah, nuna saboda nuna mana muhimmancin sallah, musamman a yanayin da ana tsoron makiya, ana cikin fargaba. Yin sallah za ta sa mutum nutsu, yin sallah zai sa mutum nutsuwa, kuma sanadi ne da mutum zai yi tawassuli da wannan sallah ya roki Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza hazabahu amrun faza'a ila salah, manzo Allah wani abu ya dame shi sai ya kama sallah. To shi yasa Allah ta'ala yake cewa wasta'inu bis-sabri was-salah, ku nemi taimako akan matsalolinku da bukatunku da yin haƙuri da kuma yin sallah. Domin in kana sallah yanzu kana samun sila ne da Allah subhanahu wata'ala, ka tsaya gaban Allah ne, wal musalli yunaji rabbahu, kana ganawa da ubangijinka. Kuma idan mutum ya yi sujada aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajid, lokacin da bawa ya bi zamanto mafi kusa da Allah shine a lokacin da ya ajiye goshinsa gaba mafi tsada, fuskarsa a ƙasa saboda Allah, to ya fi kusa da Allah subhanahu wa ta'ala. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin sujada ayi addu'a, fashtahidu fi du'a, ba ma cewa ya ce ayi addu'a ba, fashtahidu, ku dage ku yi tayin addu'a cikin sujada. Fa kaminu an yustajaba lakum, domin tabbas ko ya dace Allah ta'ala ya amsa muku. To amma sallah za ta yi tasiri a lokacin da mutum yana cikin damuwa ko yana cikin matsala, ga wanda yake dama mu'mini ne, yana kiyaye sallah, ya san kimar sallah, sallah tana masa tasiri. Amma mutumin da yake dama shi bai ma sallar ba, baya kiyaye dokokin sallar, sallar nan yana yin ta bisa ga al'ada, kaga wannan zai yi wahala a lokacin kunci ko tsanani ko masifa ya yi sallah, sallah ta yi masa tasiri. Ana fahimta, ana maganar mu'minai waɗanda sun san sallah, suna kiyaye dokokin sallah, sallan tana yi musu tasiri. To idan suka shiga cikin damuwa, to a wannan yanayi idan suka koma ga Allah suna sallah, sai ka ga sun ji, sun za su ji tasirin sallah, damuwar za ta kawo. Bisa ga fassarar Imam Ibn Ashur, fadin Allah wa aqimus salah shi yake cewa Allah ya umarce su su koma bayan gari su yi tanti, mana su yi shirin barin garin. To duk sanda mutum yana shirin barin gari ko yana shirin tafiya, yana cikin shagala ko ba haka ba, saboda haka akwai yiwuwar ba zai kiyaye sallah ba. To shi yasa Allah ya ce wa aqimus salah, ku tsaye da sallah, bisa ga fahimtar Imam Ibn Ashur. Ala ayyi hal, duka ne ana nuna mana me muhimmancin sallah da kula da sallah a duk yanayin da kake ciki, kada kai wasa da mai sallah. Ana fahimta? Shi yasa idan uwa idan kun duba yanzu azumin da muke ciki yanzu, in baka da lafiya shari'a me tace maka? Eh, ka zaka aje azumin ka ci ka sha, azumi ya wuce me zaka biya? Aikin haji in baka da lafiya bai zamanto me wajibi a kanka ba. Duk wata ibada in baka da lafiya zaka bari, sai kasan da ka samu lafiya zaka yi wannan ibadar. Amma kuma sallah fa, ko kana kwance, manzo Allah ya ce wa Imran ibn Husayn kai sallah a tsaye, in ba za ka iya ba a zaune, in ba za ka iya ba a kwance. Ta yadda wasu malamai suka ce za ka yi ima'i ko da idonka, wasu malamai suka ce in ka rufe idonka ma na ka yi ruku'i, in ka bude ido ka dago daga ruku'i, ka sake rufe ido ka yi sujada, ka bude idonka ka dago daga sujada ko a kwance. Inde sharadin shine in akwai hankalinka a jikinka, ka san halin da kake ciki, kana da fahimta, kana cikin hayyacinka, to baka yi sallah a wannan yanayin da zaka iya, abinda zaka iya din baka yi ba, har ka bari lokacin sallah ya wuce kuma an fada maka kai mai laifi ne. Ka duba mara lafiya fa ba zai iya ya tsaya ba, ba zai iya ya zauna ba, a kwance yake. Amma duk da haka yana sanar da lokacin sallah, lokacin sallah ya yi kuma an fada masa, yana da damar da ko da ido da ima'i, ko da ido ba zai iya ba, amma zai rika yin kabbara, ya yi kabbara yana niyyar ruku'i, ya ce sami Allahu liman hamidu, yana nufin ya dago da kuma duk yana kwance. A hakan ma idan bai yi ba, ya bari lokacin sallah ya wuce, aka ce mai laifi ne shi, mai laifi ne. To ina kuma mutumin da ke yana zaune a majalisa yana hira, ko yana zaune a shago, ko yana zaune a ofis, ko yana meeting, ko yana wani taron siyasa, tukuna lokacin sallah ya bari ya wuce gaba daya, hatta laruri sai bayan magariba tukuna zai azhar da la'asar, sai rana ta fito tukuna zai asubai. Uzurin shine harkata duniya, neman duniya, ta wannan ya zai da kansa gobe kiyawa. To al'amarin sallah na da girma. To shasa anan ake fada banu Isra'ila, an tabawa ake fada annabi Musa alayhi salam ya tanada wa mutanansa, ya tanadar wa mutanansa gidaje, kuma su sanya gidajen su zamanto gurin sallah. Sai kuma aka sake nanata musu wa aqimus salata, ku tsayi da sallah, ku yi ta daidai da sharida akan lokaci. Sai Allah ta'ala yake cewa وبشر المؤمنين كيوا مؤمني البشر ما نبشر المؤمنين بالنصر في هذه الدنيا وبالفوز بالجنة في الدار الآخرة. كيوا مؤمني البشر شيء وزاسا منسر على الدنيا. أنا الله تعالى ينا أمرت النبي موسى عليه السلام يفدى بنو إسرائيل لدى إلم مثل ولد سكتكي ينزو إلم يدى فرعون يكي تاكرا موس ونا أبني نادل لوكتي wannan zai zo ya wuce, Allah zai ba su nasara a nan duniya, kuma gobe kiyama za su rabauta da gidan aljanna. A nan malamai suke kawo a fuskar balaga, wa auhayna ila Musa wa akhi an tabawwa'a, umurni aka yi wa mutane guda biyu, annabi Musa da annabi Haruna. Sai aka zo aka ce wa aqimus salata, ku tsaye da sallah. Bai kuma ce wa aqima, aka ce wa aqimu. Sai kuma aka zo aka ce wa bashiril mu'minin, ba a ce wa bashira ba. Ana fahimta? To suka ce Allah ta'ala ya ce an tabawwa'a, ku tanadarwa ku biyu, ku tanadarwa mutanenku gidaje, kai da dan uwanka Haruna, saboda dukkaninsu shugabanni ne, suna sa mutane aiki kuma ana yi musu biyayya. ana fahimta wannan tana da ta ai tana din gida akwai bukatar gudunma wasu su biyu duka su jagoranci al'umman su wajen tsara gidaje da samar da gidaje to shi yasa aka fuskantar da zance zuwa ga dukkanin su guda biyu da aka zo magana sallah sallah bata takaita akan annabi Musa da annabi Harun ba kowa dole sai yayi sallah to shine sai Allah ya ce wa aqimus sala ku tsaye da sallah ga baki dayin ku annabi Musa da Haruna da sauran mabiyan su sai aka zo magana bishara sai aka takaita maganar akan annabi Musa alaihi salam domin shine jagora in yayi bishara shi kadai ma ya wadatar ba sai an sa annabi Haruna a ciki ba wa bashiril mu'minin kai wa mu'minai albishir to Allah subhanahu wa ta'ala duk albishir da aka yi wa mu'mini Allah ya samu daga ciki samun nasara a nan duniya da kuma rabauta da gidan aljanna gobe kiyama na'am
wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون
نعم الله تعالى يكي سوى وقال موسى النبي موسى كما يتي ربنا يا أبنج جمه إنك آتيت فرعون وملأه كين كبي وفرعون دجماء السا zinatan kayan ado wa amwalan da dukiyoyi masu yawa fil hayati dunya a wannan rayuwar ta duniya rabbana ya ubangijinmu li yudillu an sabili domin subbatar da mutane daga tafarkinka rabbana ya ubangijinmu itmis ala amwalihim ka shafe dukiyoyinsu washdud ala qulubihim ka sa zukatansu su kekeshe fala yu'minu ba za su imani ba hatta yarawu al'azab al'alim har sai sun ga azaba mai radadi wannan addu'o'i ne masu girma masu zafi kuma yanayi ne ya kama akwai dalilin da yasa annabi Musa yayi wannan addu'ar to bayan Allah ta'ala ya umurci annabi Musa da annabi Harun su yi wa mutanen su tanadi na gidaje domin zaman garin akwai matsala akwai yiwuwar za su bar garin su fara tanadi daga nan kuma sai annabi Musa alaihi salam yi addu'a rabbana ya ubangijinmu ya bude wannan addu'a da rabbana domin ya tabbatar da ubudiyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin nuna kaskanci rabbana ar-rabb shine mahalici mai bada arziki mai bada lafiya mai kula da kai ya ubangijina wanda ya halice ni wanda yake kula da ni wanda rayuwata tana hannunsa mutuwa tana hannunsa komai nawa na hannunsa to wannan akwai alamar kaskantar da kai kana tabbatar da cewa kai bawan Allah ne kuma Allah shine mahalici in ka duba addu'o'in annabawa da addu'o'in mu'mini a cikin alkur'ani duk suna farawa da me rabbana 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 Allah yana son ka tabbatar da cewa shi ne mahalici kuma ka tabbatar da cewa kai bawa ne to wannan wato ladabi ne na addu'a addu'a na da ladabba da yawa duk sanda kana ƙara kaskantar da kanka ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan sanadi ne na samun biyan bukata to annabi Musa alaihi salam ya fara da wannan rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna kai ne ka bai wa fir'auna wa mala'ahu da jama'arsa manya-manyan gari masu fada aji a gari waɗanda suke tare da fir'auna ka ba su zinatan kayan ado ababe na ado da yawa, zinari da azurfa da ababe iri iri, kayan ado iri iri wadanda suke burge mutane, kayan ado na ban sha'awa, wa amwalan da dukiyoyi. Anan malamai suka ce wa amwalan kathira, dukiyoyi masu yawa, fil hayati dunya, a wannan rayuwa ta duniya. Allah subhanahu wa ta'ala wannan duniyar yana baiwa wanda ya so, wanda yana so da wanda baya so. Inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wanda Allah yana son shi ma yana bashi dukiya, wanda Allah baya son shi ma yana bashi dukiya. Inda Allah ta'ala baya bada dukiya sai ga wanda yake so, sai ga wannan, sai ga salihi, ai kafiri ko ruwan sha ba zai samu a nan duniya ba. Kamar da ya tabbata a hadisi, inda kimar duniya, inda kimar duniya ta kai fiffikin kuda, da kafiri bai samu ruwan da zai sha ba. Janaha ba'udha, na'am, fiffikin sauro, janaha ba'udha, da kafiri bai samu ruwan da zai sha ko na lokaci da yi ba. Mana wannan hadisin kimar duniya duk duniyar ne da muke ganinta. Idan aka kwatanta da lahira, kimarta ba ta kai fiffikin sauro ba a gurin Allah. Fiffike guda ɗaya na sauro, sauro ma ba wai dukkanin fuka-fukansa guda biyu ba, fiffike guda ɗaya na sauro. Idan aka kwatanta duniya da lahira, kimar duniya a lahira, aka kwatanta lahira ba ta kai fiffikin kamar fiffikin sauro ba. To me yasa mutane suke wahala kan wannan duniyar? An fahimta? Saboda duniyar ba komai ba ce. To shi yasa Allah ta'ala ya bai wa Fir'auna kayan ado iri iri, wa amwalan, dukiyoyi, ba mal ba, amwalan nau'i daban daban daban, na dabbobi ne, na zinari, na gonaki. Yace akwai duwatsu waɗanda suna cike da zinari da azurfa kusa da su, suna fasa duwatsu suna ɗaukan zinari. To shi yasa malamai suke cewa in ka je Misira misali, yanzu in suna tone-tone kullum suna fito da abubuwa iri iri, athar waɗanda aka samu da can zamanin su Fir'auna, abubuwa na ado iri iri wanda sun kera. Haka nan ka je gidan tarihinsu a Misira, za ka abubuwan da aka samu da can zamanin su Fir'auna. Fir'auna ai laƙabi ne na duk wanda ke mallaki Misira, an fahimta? To akwai fara'ina da yawa. To irin yadda Allah ta'ala ya ba su wayewa da dukiyoyi a wancan lokaci, to shi ne Annabi Musa yake cewa ya Allah, kai ne ka ba su kayan ado iri iri, kuma ka ba su dukiyoyi masu yawa, fil hayati dunya, a wannan rayuwa ta duniya. To amma maimakon su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, su san Allah, su yi imani da Allah, su sarrafa dukiyar da Allah ta'ala ya ba su ta hanyar da ta dace, sai abun ya zamanto akasi. Sai ce rabbana, ya ubangijinmu, ya sake nanatawa, li yudillu an sabilika, domin su batar da mutane daga tafarkinka. Allama anan malamai suka ce la musayrurati wal aqiba, karshe abun da zai faru shine za su batar da mutane ne da wannan dukiya. Allah ba ya ba su dukiya ne da kayan ado domin su bar da mutane ba, a'a, nan wata hikima su Allah ta'ala ya ba su dukiya da kayan ado, amma su ba za su yi amfani da wannan dukiya da kayan adon nan ta hanyar da ta dace ba. Karshe abin da zai faru shine me? Za su batar da mutane. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana la musayrura wal aqiba, an fahimta? To wannan yana nuna mana cewa wato hatsarin dukiya a hannun maƙiyan Allah. A dukiya silahun zu haddaini, makami ne mai kaifi guda biyu, ko ba haka ba? Makami ne mai kaifi guda biyu. In ka baiwa mu'mini mai tsoron Allah, bawan Allah sali, in ka tara masa miliyoyi, me za a yi da dukiyan nan? Alkhairi za a yi, za a gina masallaci, za a gina islamiyya, a taimaka wa marayu, a taimaka wa miskinai, a yi aikin alkhairi. Amma kuma idan aka tara miliyoyi aka baiwa azzalimai maƙiyan Allah da maƙiyan manzon Allah, kafirai me za su yi ambaci da wannan dukiya? Su hana yaduwar addinin Allah, su hana karantar da alkur'ani, su hana muminai sakat. To hatsarin dukiya a hannun maƙiyan Allah subhanahu wataala. Kuma kamar yadda mu'mini suna amfani da dukiya wajen ciyar da addini gaba, haka nan maƙiyan Allah suna amfani da dukiya wajen kawar da mutane daga addinin Allah subhanahu wataala. To shi ne hatsarin wannan da annabi Musa alaihi salam yake faɗin wannan, ka ba su dukiya amma kuma sai dukiyar ta zama ta fitina ya Allah, ba su amfani da dukiyar ta hanyar da ta dace, suna amfani da dukiyar wajen kawar da mutane daga hanyar Allah subhanahu. Saboda haka rabbana, ya ubangijinmu, yana sake nanata rabbana rabbana saboda taukiri, saboda ya tabbatar da cewa shi ne fa bawan Allah, banda Allah babu abinda zai yi. Rabbana, ya ubangijinmu, itmis ala amwalihim, ya Allah ka shafi dukiyarsu. At-tamsu shine mahwul athari wat taghyir, abin ya zama to yana nan amma ba ya da an canja shi, an fahimta? Wasu malamai suka ce itmis ala amwalihim, ka hallaka dukiyoyinsu. Wasu malamai suka ce ka shafi dukiyoyinsu, dukiyoyin suna nan amma Allah zai canja musu fasali ta yadda dukiyar ba za ta yi amfani ba, an fahimta? Kamar zinariya ce gol ne, Allah ya canja fasalin, gashi ana ga zatin dukiyar amma dukiyar ba za ta yi amfani ba, an fahimta? Wasu malamai suka ce Allah ta'ala ya mai da dukiyar ta su suka zama ta duwatsu, dutse wani amfani zai musu? To kun ga wannan din ya fi tsanani. Kai ne kake da dukiya, dukiyar ta salwanta gaba daya, kaga zaka manta da dukiyar, amma zaka ganta gata nan dai a gabanka amma an lalata dukiyar, kullum kana gani amma kuma ba za ta yi maka amfani ba, dusin da kaga wannan abu mai sai ciwon ya sake zuwa maka. To itmis ala amwalihim, ka canja musu fasalin dukiyarsu, ga dukiyar suna gani a zahiri amma sun baci ba za su yi musu amfani ba. washdud ala qulubihim, ya Allah ka kekasar da zukatansu, ka sanya zukatansu su zamanto kekasassu, busassu, sun bushe, imani ba zai shiga ciki ba. Itba alaiha, ij'alha qasiyatan matbu'atan la taqbalu alhaqqa wa la tansharihu lil iman, ya Allah ka sanya zukatansu ke kasassu, an yi rufi a kansu, ba za su karbi gaskiya ba kuma za su karbi imani ba, an fahimta? Wannan addu'a ce mai tsanani ko? Ma'ana Allah ya hana su imani, sai ce fala yu'minu, ba za su yi imani ba, hatta yarau al'azab al'alim, har sai sun ga azaba mai raɗaɗi. To da abubuwa ne manya-manya ƙwarai da gaske. Kun ga anan fala yu'minu hatta yarau al'azab al'alim, washdud ala qulubihim, ka rufe zukatansu kasi imani. Kun ga anan annabi Musa alaihi salam yana addu'a ne su mutu akan kafirci. Kuma asali kuma manufar da'awar annabawa mace ce? Su musulunta. Komai dadewan kafiri akan kafirci, manufar annabi ita ce mai ya musulunta. Amma anan annabi Musa alaihi salam yana roƙon Allah ya rufe musu zukatansu su mutu akan kafirci. To shine malamai suka ce yayi wannan addu'ar ne bayan ya samu tabbacin cewa su gudun nan ba za su yi imani ba, an fahimta? Imam Shinqiti a cikin tafsiri yake cewa wadh-dhahiru, annabi Nuhu alaihi salam shi ma yayi wannan addu'a, رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. والظاهر أبن دي يبين أن نوح وموسى النبي نوح دع النبي موسى ما دعوا ذلك الدعاء بس يونا الدعاء با ألا يهنس إيماني sun mutu akan kafirci ala qaumihima illa ba'da an alima, sai da bayan sun sani suka san minallahi daga Allah annahum ashqiya'u fi ilmi Allah la yu'minuna abadan, sai da suka samu tabbaci sani daga Allah, Allah ya sanar da su waɗannan ba za su yi imani ba tukunna suka yi wannan mummunan addu'a a kansu. Annabi Nuhu, ai Allah ya ambata cikin Alkur'ani, wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana wa ma amana mahu illa qalil, wannan dan kadan da suka yi imani nan daga nan kuma wasu ba za su yi imani ba. To shi wannan shi ya bashi dama ya yi mummunan addu'a a kansu. Haka Annabi Musa suka ce mahma ta'atina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimumini, an fahimta? To shi yasa Annabi Musa alayhi salam ya yi wannan addu'a. Amma an ba haka ba, kafiri wanda baka san karshensa ba, ana fahimta, ba za ka yi addu'a ka ce Allah ya sa ya mutu akan kafirci ba, domin wannan ya saba manufar shari'a, kai ba annabi bane. Sai dai ka ce in ya laifi sai ka ce Allah ya hukunta shi da laifin da yake, ko kuma Allah ya saukar masa da wata azaba saboda zalunci da yake, ko ka ce Allah ya hallaka shi in ya zalunce ka, ko ba haka ba? Amma ka ce ya Allah kada wannan kafirin ya mutu, Allah ka illa ka sa shi ya mutu akan kafirci, to wannan babu alkhairi a ciki, babu alkhairi a ciki. Sai malamai suka ce Annabi Musa alayhi salam kafin ya addu'a sai da yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana liyudhillu an sabili, kafin ya addu'a sai da ya fadi sababin addu'a, ba kai tsaye kawai yace ya Allah itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim ba, sai da ya fadi dalili, an fahimta? To saboda haka suka ce wannan ana fahimtar cewa idan mutum zai yi addu'a, musamman mummunan addu'a ce akan wasu, kuma yana da haƙƙi yi wannan addu'ar, to za a fahimci cewa ya fadi sababin, ya fadi sababin, ka ce ya Allah bawanka wani, ya Allah ya zalunce ni, ya yi min kaza da kaza, ya Allah saboda haka ka hukunta shi da hukuncin da ya dace da shi, an fahimta? Ka fadi dalilin da yasa za ka yi addu'ar. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana liyudhillu an sabili, kuma wannan kamar da muka yi bayani ana fahimtar hatsarin amfani da dukiya wajen kaucewa hanyar Allah subhanahu wataala. Su kafirai sun yi amfani da dukiya, fir'auna da jama'arsa sun yi amfani da dukiyar da Allah ta'ala ya basu wajen hana mutane addinin Allah. To wannan babban laifi ne, ko da musulmi kake, idan Allah ta'ala ya baka dukiya baka sarrafa dukiyar nan ta hanyar da ta dace ba, ka yi amfani da wannan dukiya wajen saban Allah, ka yi butulci, wannan ya zama ta baturin ni'ima, ka butulta, yi butulci, baka gode wa Allah subhanahu wata'ala ba. Wani ba ya da abin da zai ci ya sha a gidanshi, bawan Allah salihi ne, da safe yana karatun Qur'ani ya salla lokaci biyar a masallaci, amma abin da zai ci a gidansa babu, abin da zai sha a gidansa babu. Kai Allah ya tara maka miliyoyi ya baka, miliyoyi fa ba maganan ci ake ba, ba maganan sha ake ba, ba maganan gurin kwanciya ake ba, dukiyar ta yi maka yawa, ka rasa ma ya za ka yi da ita? To a wannan yanayin ka dauki dukiyar ka je ka saba wa Allah, ka je ka yi zina, ka je ka yi fasikanci, ka je ka sha giya, ka je ka yi luwadi da wannan dukiyar da Allah ya baka. Wani ya bi ka imani, ya bi ka tsoron Allah, abinda zai ci zai sha babu, amma kai Allah ya baka wannan dama, ka je ka saba wa Allah don me? Don me? Ka ba godiya ga Allah subhanahu wataala. Kuma da farko dai za a tambaye ka ina ka samu wannan dukiyar, kuma ta ya ka kashe, sai an tambaye ka wannan, an yi maka wannan tambaya. Saboda haka duk wanda Allah ta'ala ya hore masa dukiya, to dukiyar nan fitna ce, innama amwalukum wa auladukum fitna, jarrabata Allah ya jarrabe ka,
tayu ka ci jarrabawa tayu ka fadi. Da yawa daga cikin mutane da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa inna allaha ja'ala fitnatu ummati fil mal, dukiyar nan ta zama ta fitina, to kowa tunaninsa a samu dukiyar nan kawai, amma bala'in da dukiyar za ta jawo maka mutane ba sa tunanin wannan din. Shi yasa in za ka roki dukiya ka ce ya Allah ka bani dukiya ta halal, ya Allah ka bani dukiya mai amfani mai albarka, amma da yawa daga cikin mutane addu'a su mece ce yanzu? Ya Allah ka bani arziki, ya Allah ka bani arziki, ya Allah ka bani arziki, ko ta yaya? Saboda haka sai dukiyar ya samu dukiyar, dukiyar ta zamanto fitina da bala'i a gare shi. To Allah subhanahu wataala ya ba mu dukiya ta halal, ya ba mu dukiya ta halal wanda za ta amfane mu duniyar mu da lahirar mu, wanda ba za ta zamanto fitina a gare mu ba. Ya Allah, Allah subhanahu wataala ya raba mu da talauci, Allah ya raba mu da talauci. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.